الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a yau 5 ga watan Rajab shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 26 ga watan Disamba shekara 2025 miladiya mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma barbadan abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na Raddul Azhani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka zamu ci gaba inda muka tsaya a cikin suratul A'raf wala ayatan muka tsaya to aya ta 170 aya ta 171 baka kiyaye inda muka tsaya ba ina kyauta tsammanin aya ta 168 aka tsaya haka ne ko yawa to a ta 169 za a tashi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
نعم ayat da aka tsaya ita ce inda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana sanarwar da ya yi mabanu Isra'ila a dalilin saƙonsu cewa ba zai gushe ba yana aikowa wanda zai ɗanɗana musu azaba har zuwa ranar alƙiyama domin Ubangiji mai gaugawan uquba ne tun a nan duniya yakan yi sakayya ga waɗanda suka saɓa masa matsawar ba su tuba ba kuma Allah ta'ala ya ce lalle shi mai gafara ne mai jin kai ga waɗanda suka koma zuwa gare shi da tuba to Allah ta'ala ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun a wa qata'nahum fil ardi umama Allah ta'ala ya ce sai muka rarraba su bani Isra'ila al'umomi daban-daban a rarraba su al'umomi daban-daban a nan duniya minhum salihun a cikin su akwai wanda suke salihai ba dukkan su ne kangararru kafirai waɗanda suke kin Allah ba a cikin su akwai waɗanda suke salihai وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهم سنة وأن سنك إيماني دا النبي صلى الله عليه وسلم كو مسلمين سيكيو إنسو عبد الله ابن السلام كشيد جماعة سا هو نلوك تباع رسا وأن سنك masu imani a cikin su amma kuma su ne kadan kwarai da gaske da Allah subhanahu wataala a wata aya yace minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun daga cikin su ana samun mu'minai kadan amma mafi yawancin su su ne wadanda suke fasikai masu fita daga da'ar Allah to Allah ta'ala yace minhumus salihun daga cikin su akwai salihai wa minhum duna zalik kuma a cikin nasu akwai wadanda suke koma bayan haka wa humul kuffar wal fasiqun sune kafiransu da kuma wanda suke fasikansu wadanda sun san gaskiya amma ba za su yi ba wa balawnahum bil hasanati was sayiat Allah yace kuma muka jaraba su da kyawawan abubuwa was sayiat muka jaraba su da munanan abubuwa al hasanat ana nufin al ni'am ni'imomi abinda mutum yake bukata wanda yake so na rayuwa jarabawa ce daga Allah subhanahu wataala a ga yaya zai sarrafa shi wasayiat kuma Allah madaukaki ya jaraba su da abinda ba shi da dadi shine an-niqam abu marar dadi na azaba ko ibtila'i ko abinda ya kama da haka wanda yakan zo a dalilin sako wani lokaci kuma yakan zo a dalilin jarabawa kawai daga Allah subhanahu wataala ya musu wannan ne la'allahum yarji'un wataqila za su dawo daga sakon Allah da suke yi su kyautata imanin su su yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko musu wannan ke nuna ashe shi rayuwar dan adam kullum a tsakanin abubuwa guda biyu take bana a tsakanin alhasanat ne wasayiat kome da ka gani a rayuwa ko dai wanda ranka yake so ne mai dadi haka ake so ba matsala lafiya lau ko kuma wanda ranka bai so mara dadi wanda zai maka takunkumi a rayuwa kuma ya kuntata maka ɗayan biyu ne ko dai abin da kake so ko abin da baka so shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa nabluukum bil bisharri wal khair fitna za mu rika jaraba ku da abin da yake mara dadi an kira shi shar'i ne mujazan amma a idanunku ne a idanku ne za ku ganshi shar'i za ku ganshi ba mai kyau ba amma ai jaraba idan ta zo a mumini ai shi abin dadi ne ko ki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair akwai abin sha'awa game da al'amarin mumini saboda shi kome in ya same shi alheri kaga annabi ya kira shi da alheri ashe bai kira shi da sharri ba yace in asabatku sarwa'u shakara fa kana khairan lahu abin dadi wanda yake sha'awa ya san lafiya ya samu ranjaye a kayan abokan gaba ya samu dukiya ya samu mulki ya kana khairan lahu kaga sai zaman to alheri a gare shi ashe kenan can da aka ce wa nabulukum bi sharri wal khair fitna an faɗe shi ne a idanunku ku ne abinda ba ku so in ya same ku asara a kasuwa sai a ce sharri ne to amma ba sharri bane alheri ne ga mumin shi suka yi ibn qaymul jawziya yake ambata cewa kullum rayuwar mumini fukafukai guda biyu take da shi imma dai zamanto ashukru ne muqabilun ni'am ko kuma ya zamanto asabab muqabil an-niqam ko amna kabul ibtila'at da'iman rayuwar mumini ba ta fita a cikin waɗannan ko dai godiya ne ga Allah subhanahu wataala ya samu ni'imomi sai yayi ta godiya ga Allah subhanahu wataala yayi ta bautawa Allah yadda Allah yake so shine godiya ko kuma idan abin da yake mai takurawa rayuwa ya same shi sai mai da al'amarin zuwa ga Allah ya yadda cewa wato jarabawa ce daga Allah sai ya hakuri to shi saka waɗannan abubuwa guda biyu wato ashukru wasabar su suke kawanya a rayuwar mumini da'iman to kaga shi mumini shi saka nan su din ma Allah subhanahu wataala yace wa balawnahum bil hasanati was sayiat sai muka jaraba su da abin da yake mai dadi duk da kafircin nasu, aka jaraba su kuma da abin da yake marar dadi muqabilin dai kafircin nasu. Me yasa Allah yayi hikima shine la'allahum yarji'un su dawo hanya, wala Allah su aikata irin na mu'minai su tsinkayi hikimar da Allah ta'ala yake bada dadi ga bayinsa kuma yake bada marar dadi ga bayinsa, dan duka a guda biyun a koma zuwa ga Allah. Shi yasa kaga waɗanda imanin su ke gaya idan musiba ta same su sai su gode wa Allah, sai su ce alhamdulillah. Shi yasa yake inganta cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya amshe wa mutum da yana da 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 yake kaunarsa musamman mai kananan shekaru sai Allah ya karbe shi. Allah ta'ala yakan tambayi mala'iku yace mai bawa na yace wato idan bawan lokacin da aka karbe masa dan yana ganin rasuwar dan ko yana jin labari yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha alhamdulillah sai fadi haka. Wani yayi ba sai abun ya bashi wani yace ya kuma aka masa goshi ya kashe shi dan sai ya mutu kuma yana cewa alhamdulillah. Kaga idan dan kasuwa ne sai a ce bayar da shi yayi aka sacrifice ko da yake mutane ba sa son zama lafiya. To Ubangiji ta'ala yakan tambaya mala'ikunsa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu kuka amshe abin kaunar bawana, kuka amshe masa sanyin idanunsa, sai su ce haka ne ya Ubangiji, kai ne mafi sani. To mai bawana ya ce alhali kuma wa huwa a'lamu, Allah shi yafi su sani, dan aka ba hujja ya Ubangiji istirja'a wa hamadaka, istirja'i yayi kuma sai ya ce alhamdulillah, sai ya ce to ina shaida wa bawana kuma ina shaida muku kuma ku shaida cewa na gina wa bawana gida a cikin aljanna wa sammaituhu baitul hamd, na sa masa suna gidan godiya ga Ubangiji. Kaga gayan yadda bawa ya gama yadda shi duk abin da ya same shi karago ne shi ko ina ya fada gaba ne, in mai dadi ne ya same shi yana komawa ne zuwa ga Allah da ƙara bautar Allah, in marar dadi ya same shi ma komawan da yake zuwa ga Allah wajen yadda da hukuncin da Allah subhanahu wataala yayi ya sallama masa. To wannan shine wato nagarta ta mu'mini da annabi ya faɗa a wancan hadisi, shine kuma hikimar da Allah subhanahu wataala ya ambata a wannan aya. Shi yasa ya jarabu banu Isra'il duk da sakon da suka dinga yi da nau'in kafirci da suka dinga yi, sai ya jarabe su da waɗannan. Bada yace fa haula illazina taqaddama dhikruhum kana hadha haluhum qabla zamani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, waɗanda ambaton su ya gabata wannan shine irin yanayin su kafin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ba'da ma ba'athihi alaihi salatu wassalam, amma bayan da aka aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam, fama baqiya minhum salihun, to babu wani kuma wanda za a ce masa salihi, ai can Allah ce minhum salihun. To yanzu daga lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani salihi a cikin ahlul kitabi illa man i'tanaqa din al-islami, sai wanda ya runguma addinin musulunci duk kirkinsa, duk yadda yace ya kankame at-taura yana aiki da ita, duk maganar da zai faɗa mai dadi idan dai har bai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, to wannan bai zamanto salihi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa aimullah law ja law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, au kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ina rantsuwa da Allah da Musa da kansa yana raye ba abinda zai bashi nagarta sai in ya bi. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk shari'o'in da suka zo a baya yace suna na karkashin tafin kafarsa, don haka babu wani bai Yahude ko wani ba Nasare da zai mutu ranar da ya mutu kuma bai zan mai imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa kana min ahli an-nar, sai ya zan daga cikin yan wuta. To don haka babu wani wanda yake salihi a yanzu a cikin ahlul kitabai sai wanda ya imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qawluhu ta'ala, shine fadin Allah madaukaki yace fa khalafa min ba'dihim khalfun, kuma sai wadansu suka maye bayan su, warithul kitaba, wanda suka gaje littafin na at-taura kenan, an aba'ihim, daga ubannin su, ya'khuduna arada hadha al-adna, sai suka zan suna yin ruko da wannan abin da yake makasdaci duniya kenan, shine abin da ake nufi. Imam al-Qurtubi rahimahullah yace abin da ake nufi ar-risha, ana nufin rashawa, ar-risha wal makhatib al-khabitha, rashawa da kuma abincin da za su samu ko dukiyar da za su samu ba ta hanya ta halal ba, shine abin da Allah yake nufi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu al-kitaba ya'khuduna arada hadha al-adna ay hidama hadha ash-shay'i ad-dani, wato amfani da wannan abu wanda yake kaskantacce shine duniya, ai abin da ake nufi kaskantacce, zukhraf al-hayati ad-dunya, wato qawata rayuwar duniya, min halalin wa haramin, atara imma halal imma haram, lishiddati maradihim, saboda tsananin cuta da suke da shi a zuciya ta nifaka, wa nahamihim, wato da kuma tsananin kudai, shiddatul hirs shine annaham, tsananin kudayin da suke da shi na dukiya. Wasu malaman tafsiri sun ambaci cewa su banu Isra'ila wannan aya ta sauka a kansu ne lokacin da suke da wata ɗabi'a, ko kuma a siffanta wata ɗabi'a da suke da ita, suna cewa sun yi riko da at-taura suna aiki da shi. To shugabanninsu sai su duba wani daga cikin malaman at-taura, sai a naɗa shi alƙalanci, a ce kai ne mai hukunci a tsakanin mutane, sannan a hankali sannan a hankali sai ya ajiye koyarwar at-taura a gefe, sai ya dinga karɓar rashawa. Sauran waɗanda suke mutanen kirki da sauran malamai na at-taura sai su dinga kushewa abin da yake aikatawa, suna masa wa'azi, me saka zaka ki yin aiki da abin da Allah ya faɗa cikin at-taura kana karɓar rashawa, ka san kuma haramun ce, har sai akai munzalin da shi wannan mai karɓar rashawa za a kauda shi, sai a samu wani wanda yake salihi kuma daga cikin malaman at-taura, sai a bashi, ba zai gushe ba shi ma, sannan a hankali shi ma sai dan karɓar rashawa. Da haka duk wanda yake gushe mu wani, shi ma in an kawai sai ya koma yana karɓar rashawa, saboda ta shiga cikin zuciyarsu. To shine Allah ta'ala ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun, sai waɗansu ƴan baya suka maye musu, warithul kitaba, da suka gaji at-taura, ya'khuduna arada hadha al-adna, suna karɓan rabo na wannan kaskantacciya ita ce duniya, wa yaquluna, kuma sai su dinga cewa sai gufaru lana, ai za a gafarta mana, duk lokacin da aka musu wazi, ba ku ne da kuke kushe mu waɗancan, muke kushewa tare da ku akan abin da suke karɓa na rashawa ba, sai ce a ba kome, wannan abin da muke ya Allah gafurur rahimun ne zai gafarta mana, kaga tamanni kenan. To shine wannan aya ta siffanta wannan ɗabi'ar nasu, wa yaquluna sai gufaru lana ma fa'alna, Sheikh Abinna Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana ambatawa cikin al-Jawab al-Kafi cewa yana daga cikin jinya ta zuciya, mutum kuma ya istimrari wajen saba ma Allah, yana saba wa Allah, yana saba wa Allah, amma kuma yana ta istighfari, kuma yana ba istighfari ba, yana ta bai daina saban ba, yana ta fatan cewa kuma Allah subhanahu wata'ala zai yafe masa. Yace wannan yana daga cikin rudu da yaudarar kai, saboda abinda Allah ya alkawari na garantin yafiya, sai wanda ya koma zuwa ga Allah kuma bai doge akan laifin ba, shine abinda Allah ya ce, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim, kaga na farko zakaru Allah, sun tuna Allah, sannan fastaghfaru li dhunubihim, sai suka nemi gafaran zanuban da suka yi, dan sun ga sun aikata abinda bai dace ba da niyyar ba za su kuma aikatawa ba, shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa may yaghfiru dhunuba illa Allah, dan ma wa yake gafarta zanubai, ai sai Allah, sun gane haka, sai ya faɗi siffa ta uku, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam, ba su doge akan abin da suka aikata na bayan ba, kuma suna sanin da cewa laifi ne, kaga sai an hada waɗannan, tuna Allah, zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim, sannan kuma bayan da aka yi itirazi nawa manya ga shuruddu nuba yasa aka ce walam yasiru ala ma fa'alu kaga adamul israr yana daga cikin sharuɗa na karɓar tuba to su ba sa aikata haka su banu isra'il in suka ci gaba suka ci gaba in an fadakar da su sai su ce wa yaquluna sayughfaru lana kaga wannan akwai rudu a ciki mace yana aikata laifi kuma yana cewa ai Allah zai yafe masa bai kama hanyar Allah yafe masa ba wa in ya'tihim aradun mithluhu kuma idan wani amfanin kwatankwacin irin na baya ya sake zuwa musu bayan an musu wa'azi ya akhudhu zan sake karba basu daina dai wannan laifin nasu na karban arisha a bisa fassarar da Imam al-Qurtubi yayin da wadansu daga cikin al-mufassirun ba kada kuma suna tamannin cewa za a yafe musu kuma idan ya sake zuwa kuma za su ci gaba to kaga wannan alal haqiqa ya zamanto rudan kai kenan ai yarjuna al-maghfira suna fatan Allah ta'ala ya gafarta masa wa hum a'iduna ila ma fa'alu al-hali suna komawa zuwa ga abin da suka aikata musirruna alayhi suna dogewa kansa wa laysa fi at-taurati wa'dul maghfira ma al-israr al-hali ko a cikin at-taura Allah bai alƙawarin yin gafara ga waɗanda suke dogewa bisa laifi ba kamar yadda mu ma Qur'ani ba a yi alƙawarin yafiya ga wanda yake dogewa kan laifi ba an yi alƙawarin yafiya ne ga wanda ya tuba ya juya malaifi yayi watsi da shi da nufin kuma ba zai koma gare shi ba kuma ya tabbatar to wannan shine yafiya ta ubangiji take kasancewa a gare shi Allah ka yafe mana gaba daya Allah ta'ala ya ce alam yu'khadh alaihim mithaqul kitabi shin ba a riƙe alƙawarin cikin littafi ba gare su ba a riƙe alƙawari wajen su cikin littafi ba cikin at-taura ba a riƙe alƙawari cikin at-taura akan su ba as'al litakrir tabbatar da magana ne ba tambaya ba ai kal ukhiba ma'ana an riga an karbi an yi alƙawari da su a cikin at-taura wal idafatu bi ma'ana fi idafan nan da aka yi da aka ce mithaqul kitabi yana nufin ai mithaqun fil kitabi shine ma'ana wato shin alam yu'khadh alaihim mithaqun fil kitabi ai fit taurati shin ba a yi alkawari da su bane a cikin at-taura wala alkawari akai da su Allah ya kulo ala Allah illa al-haqqa kas yadda su fadu wani abu su jingina ma Allah sai abin da yake tabbatacce gaskiya ai an rike wannan alkawarin da su wadarsu ma fihi kuma sun karanta abin da ke cikin at-taura sun karanta adabi ne yake akan yu'khad ai qara'u ma fi sun karanta abin da ke ciki wannan alƙawarin shine Allah subhanahu wataala kamar yadda wasu malamai suka ambata inda Allah ya faɗa cikin surata Ali Imran wato wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalilan fabiksa ma yashtaru wasu malamai suka ce wannan aya ta cikin Ali Imran ita ce abinda aka yi ishara zuwa gare ta anan shine mithaqun fil kitabi dan ko mithaqul kitabi Allah ya kulu ala Allah illa al-haq can Allah ta'ala ya ce wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba lokacin da Allah ya riƙe alƙawari na waɗanda aka ba wa littafi yahudawa cikin at-taura latubayyinunahu lin-nas za ku bayyana hukuncin da ke cikin at-taura a mutane wala taktumuna hukum ba za ku koye ba wannan shine alƙawarin da Allah ya yi su wanda yake ishara anan alam yu'khadh alaihim mithaqul kitabi Allah ya kulu ala Allah illa al-haqqa shine la tubayyinunahu lin-nas wala taktumuna za ku bayyana abinda yake cikin at-taura abinda Allah ya faɗa ko ba za ku koye ba za ku faɗi gaskiya ku karantar da mutane littafin Allah da shari'a amma maimakon haka sai Allah ya ce fa nabazu wara'a zuhurihi sai suka watsar da shi bayan su ma'ana suka yi watsi da koyarwar Allah ba su yi amfani da at-taura ba washtaru bihi thamanan qalila suka sayi wani amfani kaɗan ma'ana su ki bayyana littafi dan su daɗaɗawa masu kuɗin da za su ba su kuɗi ko kuma mabiyansu su musu karo-karo sai a juya hukuncin Allah ba za a faɗe shi daidai ba sai a faɗi yadda zai daɗaɗawa mutane su kuma tattara musu kuɗi haka suke ai ji ai an ba haka Allah ya ce ba kamar yadda suka yi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a can Khaibara wani a cikin su suka yi zina ko ma'aurata ne a attaura cewa aka ce ma'aurata in sun yi zina jefe su ake har sai sun mutu sai suka ce aje a tambaye sabon annabin nan da ya zo watakila ko ma samu rangwame a cikin addininsa da aka zo annabi kuma sai Allah ya ce ya umarce shi ya ce kace musu su kawo littafin su a karanta aka ce je su kawo littafin to za su ce ba za su kawo ba suka kawo abin da ya faru ya faru suka koye Ibnu Salam Abdullahi Ibnu Salam wanda daga cikin su yake malami ne sai ya ce dage hannunka a inda aka danne aka koye sai ga ayat da ce magana aka raju alhali sai da annabi ya tambaye su me kuka samu a cikin littafin ku hukuncin da ake sai kace mu abin da Allah ya faɗa a cikin At-Taura idan haka ta faru kunyata su ake a cikin jama'a kuma dan tattafke su da takalma a dan mammare su shikenan a kunyata su a cikin jama'a sai a kore su kaga sun yi ƙarya sun warware alƙawari a gaban annabi sun warware alƙawarin da Allah ya da su a cikin littafi la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumuna to shine aka yi isharar zuwa ga wannan aikin nasu a wannan aya alam yukhab alaihim mithaqul kitabi shin ba a riƙe alƙawari bane da su a cikin littafin su At-Taura Allah ya kulu ala Allah illa al-haqqa cewa duk abin da za su faɗa sai dai gaskiya ne inda za su jingina duk abin da za su faɗa ga Allah subhanahu wata'ala to ya zama to gaskiya ne Allah ya faɗa wa darasu ma bihi kuma sun karanta abin da ke cikin At-Taura sun fahimta falima kadzabu alaihi to don me yasa za su yi ma Allah ƙarya بالنسبه للمغفره الىه مع الاصرار سرغا جينجينا چوا اي الله ياي القولن زي يافي و ودند سكا دوجي دا لايفي ما كودا سنا لايفن سو بس دينا با الله زي يافي مسو الله بي فداكا التورا با هكذا القران ما الله بي بادا wannan garanti ba yana gafartawa ne ga wadanda suke watsi da laifi suka koma zuwa gare shi والدار الاخره خير للذين يتقون kaga tunda suna canje dokar Allah ne saboda amfanin da zasu samu ko kuma a dinga yabonsu ko a bi su in sun faɗi gaskiya za a ƙi su ko kuma in sun faɗi gaskiya za a daina zuwa wajen su ba za a dinga ba su abin da ake ba su ba shi yasa suka canja abin da ke cikin At-Taura to sai Allah yake ambata musu wad-darul akhira gidan lahira fa aljanna da abin da Allah ya tara a ciki khairun shine fa alheri lilladhina yattaquna ga wadan suka bi Allah kasu damu da duniya a karkashin sabawa Allah ko da duniya za ta juya musu baya saboda sun tsayu ga Allah to sakamakon da Allah zai ba su a kiyama shi fa alheri ayyamaluna bimuqtabal kitabi wa yatrukuna alharama wato su yi aiki da abin da littafi na Allah ya hukunta su yi watsi da haramun Allah ya ce afala ta'qilun shin ba za ku yi hankali ba bitta khitabul lilmuslimin in yazo da ta'un afala ta'qilun ana magana da musulmai shin ba za ku hankalta ba ku riko da shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi kada ku kuskura ku ce za ku yi kwaikwayo ga ahlul kitabi dan haka abinda suke mai na zakin baki da yaudara da suke yi da shigege ne suke yi mu al'amura su sa musulmi su yi watsi da dokar Allah su juya mu abinda Allah da manzansa ya faɗa su godan su dokoki na new world order to kaga nan Allah yana tallatawa wad-daru akhiratu khairul lilladhina yattaqun Allah yace mana afala ta'qilun ba za ku yi hankali ba kaga ashe nan akwai ishara cewa wanda ya bar dokar Allah subhanahu wata'ala ya bi ta san zuciya saboda wani abu da yake samu na duniya ko saboda waɗansu sun ja shi babu hankali tare da shi shi yasa aka ce afala ta'qilun wa lita'tabiru biman madha kuma domin ku riƙe izina game da waɗanda suka shuɗe wa ma asabahum min al-masa'ib da abin da ya same su na musibu bi sababi mukhalafatil kitabi fil qawli wal amal a dalilin sabawa littafin Allah da suka yi wajen furucin da za su faɗa da wajen aikin da za su yi sai bai daidai da littafin Allah ba Allah ya kama su ya azabtar da su a gabani to ku riƙe izina game da su wa qura'a bil ya ana karanta afala ya'qilun ay al-khalq alladhi warasa al-kitaba wato yan bayan nan bayan annabi Musa wadanda suka zo daga baya suka gaji At-Taura in an ce afala ya'qilun shin ba za su yi hankali ba yanzu kadabin da su ake yi kenan wala ya'malu bi muqtabahu min al-yahudi, kuma ba za su aiki da abin da littafin su ya hukuntar ba daga cikin su yahudawa, shin ba za su hankali ba? Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wallazina yumassikuna bil kitabi, lalle wadannan da suke ruko da littafi, yumassikuna bitashdid wa qira'a bitakhfif yumsikuna, wadanda suke ruko da littafi minhum daga cikin su, wallahi duk wanda ya ruko da at-taura to zai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda yayi ruko da ita ruko na gaskiya. Allah ta'ala alladhina ataynahumul kitaba yu'minu, menene alladhina ataynahumul kitaba yu'minuna bihi, ba ita ba da karshe aka ce ulaika yu'minuna bihi, a'a cikin bakalon ne dai, ku koma kula da mu'minin ta. Yawwa barakallahu fik, wallazi menene me farkon to yatluna haqqa tilawatihi ulaika yuna liku ga mu farkon sai kun tuno eh shi na fada farkon ta nake so alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi, wallazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi, aka ce wadanda aka ba su littafi yatlunahu sai suke karanta, ana nufin at-taura, yatlunahu hudan nan tana nufin at-taura ne, suke karanta at-taura haqqa tilawatihi yadda ya kamata a karanta, sun fahimce shi, ulaika to su irin waɗannan yu'minuna bihi su suke imani da shi, nan shi dan kuma ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irin ya koma kansa, waɗanda suka karanta at-taura suke imani da at-taura, suke karanta ta yadda Allah ya saukar ba tare da canjawa ba, to waɗannan su ne suke imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ne nan aka ce wallazina yumassikuna alkitaba, lalle waɗannan da suka yi ruku da littafi na at-taura daga cikin su, fa aslamu kuma suka musulunta domin rukun da suka yi da shi zai kai su zuwa ga imani, kamar yadda wannan aya ta bakara ta nuna, wa aqamu salata kuma suka tsaida sallah ka Abdullah ibn Salam wa ashabihi, kama Abdullah ibn Salam da shi da almajiransa ungurungum suka zo suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to irin waɗannan Allah ta'ala ya ce inna la nudhi'u ajral muslihin, lalle mu ba ma ɓata ladan waɗanda suke masu kyautatawa. Aljumla khabarun ne na allabina wa fihi wad'u adh-dhahir wad'u al-mudmar ay ajrahum, ladan su kenan, wa fihi tanbihun lahum, cikin nan akwai fadakarwa a gare su, anna man yumsiku bil kitabi, cewa duk wanda yayi ruko da littafi kama huwa kamar yadda yake, duna taharifin ba tare da ya canja shi ba, wa yuqimu salata kuma ya tsaida sallah fa huwa almuslimu, to wannan shine mai kyautatawa, wato an fadakar da su cewa duk wanda ya ruko da at-taura ya karanta ta kamar yadda take, to tabbas za ta kai shi zuwa ga imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan shine wanda ya zamanto almuslimu, kuma shine ya zamanto as-salihu, kamar yadda aka ambata a baya minhumus salihuna, a cikin su akwai salihai, kuma aka ambata cewa baya zama salihi a yanzu bayan zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya imani da shi. Wa bi munasabati al-hadith an al-mithaq, bisa munasaba na bayanin da aka yi dangane da alƙawarin can da aka riga gare su, yushiru siyaqu ila dharfi alladhi kana kan ukhiba alaihim fihi, siyaqin sai yayi isharar zuwa ga irin abinda ya kasance a kansa ne aka riga musu alƙawarin, fa huwa mithaqul la yunsa, shine ku alƙawarin nan da bai kamata a manta shi ba, da annahu ukhiba fi zarfin la yunsa, domin an riƙe alƙawarin a kansu ne a cikin yanayin da bai kamata a manta ba, bayan da an riga an ba su littafi lokacin da annabi Musa alaihi salam yazo an kashe abokin gaban su an halakar da shi an nusar da su zuwa ga hanyar da za su samu inda za su je su zauna an musu alƙawari kaga yanayi ne wanda aka riki alƙawari da su bai kamata a ce sun manta wannan alƙawarin ba Allah ya dace da Allah ya ce
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
To Allah ta'ala ya bada labarin yanayin da ya riƙe alƙawarin da su yanayin ne wanda bai kamata a ce sun manta ba to an musu barazana duk lokacin da aka yi mutum barazana aka riƙe yanzu mutum ne aka ɗaure shi a firing squad aka ja bindiga za a harbe shi kuma a wannan lokacin ya tuba sai aka ce to abin da ka aikata na bayan nan in har ka tuba to yanzu za a harbe ka ba aka kulla alƙawarin yace yayi alƙawari bare sake ba ya kamata ya manta wannan alƙawarin ai dai an gane wannan misalin ko to kamar haka ne fa aka musu Allah ta'ala ya ce wa idna taqana aljabala fawqahum lokacin da muka tumbuko dutse a saman su Allah ta'ala ya kubutar da su daga fir'auna suka tsere suka zo teku ya kare ya kange su aka buki teku suka fice ni'ima ta biyu akan idan su aka alakar da abokin gaban nasu yanzu lokacin da mutum abokin gabansa in dai ba babbar bare bane shi shine aka ce abokin gabansa ya mutu ko yace tukuna ma amma dai idan abokin gaba kan ya mutu ai ka huta ko haka ne ko babbar na ta dade ai ka gane mutum ya huta ko yanzu sun san kwanciyar hankali abokin gaban nasu kuma wanda shine barazana yanzu an halaka shi ka gani ima ta uku kenan sannan kuma sai Allah ta'ala ya ce za mu ba ku wajen da za ku je ku zauna ka ga musu alƙawari ne ima ta hudu suka yi sako Allah ta'ala ya yafe musu bayan an musu horo ka ga yafe musu da ya ne ima ta biyar to yanzu a cikin irin wannan yanayi ni'imomi da Allah ta'ala ya jera suka sake sabawa sai Allah ya sa mala'iku suka tumbuko wasu manyan duwatsu duwatsu suna reto a saman su aka ce ku riƙe alƙawarin Allah ku riƙe littafin nan da kyau in ba haka ba duk za mu tarwatsa ku yanzu suka ce ya Allah mun riƙe alƙawarin aka maida duwatsu suna gani aka aje to don Allah ya kamata a ce sun manta wannan yanayi wa idna taqana aljabala fawqahu a lokacin da muka tumfuko dutse a bisan su kala'anahu muka tumfuko shi wa rafa'anahu min aslihi aka ciro shi daga tushen sa duk girman dutse idan ka gani geologist suka ce duk dutse manyan duwatsu nan yake gani mountains nan da manyan rocks nan duk yadda ka gan shi a sama ya bayyana to akwai ninkin sa a ƙasa ai turke ne Allah ya saka ai in ana son turke karfi sai a kafa shi har can ƙasa ko foundation ne sai kawai kai a sama ai ba zai a sai in an tona aka BBC mai kyau gini so gurgurdan yadda girman gini yake gurgurdan yadda za ka yi solid foundation haka yake ko to duwatsu wai Allah ya sanya su tuke ne to Allah ya tumbuko duwatsu aka tumbuko shi tun daga ƙasansa min aslihi fawqahu aka sanya shi a bisan su ka annahu zullatun kai ka ce inuwa ne ya musu inuwa saqifa kai ka ce wata rumfa ne wanda kullu ma azallaka wato in an ce zulla shine duk abin da ya maka rumfa a sama ya zama zulla ai kola wadancan da aka halakar an ce menene yawmuz zulla ko wanda suka ce hadha ardu mumtiruna to aka kira wannan rana yawmuz zulla wazannu kuma suka sakankance ai alyahudu ai kanu suka sakankance annahu waqi'un bihim dusan nan fa zai faɗo kansu kawai sun sallama akan mutuwa za su yi ساقط عليهم بوعد الله إياهم بوقوعه عليهم cewa dutsen zai fada kansu saboda wa'adin da Allah yayi zai fada musu jefa musu dutsen illam yaqbalu ahkamat tawrati idan ba su yi ruko da hukuncin hukuncin at-taura ba ka duba fa sai da aka tumbo musu dutsi suka riki alƙawarin za su bi at-taura wa kanu abawha da sun ki sun ce ba za su bi ba da faqaliha alaihim saboda suna ga cewa ta musu nauyi dokokin da ke ciki suka ce ya musu nauyi amma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su idan aya ta sauka sai su ce sami'na wa ata'na sami'na sam'an wa ta'atan ya rasulullah haka suke fada sam'an wa ta'atan sahabban annabi darajar su ta kai gaya wallahi ba sa musawa annabi in an fada doka ana saukar da doka akan giya aka ce sikakil madina duka sako sako na madina kawai sai kaga ana ta fitowa da tulu imma ana fasawa imma ana kwararar da ita sai kaga kwata giya kawai tana flowing a ciki saboda an tsutsuba an tsutsuba an tsutsuba sini ne ana sha an saba a al'ada amma yanzu tunda an ce haramun ne da wanda ya ajiye ta a matsayin kadara da wanda ya ajiye domin a sha da wanda ta gado ne ta marayu ya ajiye sai wani lokaci a sayar musu duk aka fito da ita aka fita da ita nan take to kaga su biyayya suke yi ba sai an musu kashedi tukunna suke bin Allah ba amma su waɗannan sai da Allah ya tumbuko musu dutse saboda bushewar zuciyarsu wa zannu annahu waqi'un bihim wa kanu abawha li thaqaliha alaihim fasajada kullu wahidin minhum ala khaddihi al-aisar kowane ɗaya a cikin su ya sujuda amma kan kuncinsa na hagu suna kallon sama وجعل ينظر بعينه اليمنى الى الجبل ده اذا ننسى ندى ما سيكي كلن دوسا خوف ان يسقط عليهم سنا صوران كرب دوسا يفادو كانسو سورة زنا ولذلك لا يسجد اليهود الا على شك وجوههم اليسرى ما نيجي سبو ده حكا ني يهودا وباسا ينسجودا سيدة اكاين جيفا واتو كنشنسو كندو كنشنسو ناحبو wa qulna lahum Allah ya ce musu khudhu ma atainakum bi quwwa lalle ku rike abin da muka baku nan na doka bi quwwati ay bi jiddin wa ijtihad ku rike shi da kyau ku kuma dage wajen bin dokar Allah subhanahu wata'ala ku rike littafin da kyau ma'ana ku riko da dokar shi ne abin da ake nufi kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu alaiha bin nawajis ina kaga sunnar balle ka danke ta da fika ai ana nufi yadda zaka dabba take danki abu da fika to kai ma ka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gangam kada ka batta to Allah ya ce musu khudhu ma atainakum bi quwwa ku rike abin da muka baku na shari'ar nan da kyau ku dage a kansa wazkuru ma fihi ku rika tuna abin da ke ciki kuna ambatawa tun me fake ku rika tuna abin da aka fada a ciki at-taura na alƙawarin da Allah ya yi da ku awil kitabi ko kuma ku rika tuna abin da ke kunshi a cikin littafin bil amali bihi ku rika aiki da shi ba wai an ba ku ne ku ajiye ba la'allakum tattaquna lalle za ku samu takawa idan kun yi haka ai la'allakulubukum takhsha'u wa tattaqi watakila za a samu yin ku riko da littafin to zuciyar ku za ta samu khushu'i kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan wa tattaqi za ta kiyaye kuma dokokin Allah wa tadhillu muwassalatan billah zata zan kullum tana saduwa da ubangijinta babu yankewa turqibahu tana samun muraqaba wala tasahu yadda bata manta Allah muraqaba shine mutum kullum ya dinga tunanin cewa Allah yana tare da shi shine muraqaba kar mutum ya dinga cewa Allah baya tare da shi karfin muraqaba na mutum karfin yaqini da yake samu karfin yaqini shine kuma wato karfin yadda kuma ake samun natija mai kyau don duk lokacin da yaqinin bawa ya karfi to babu shakka shi cikin al'amuransa shi yasa annabi Musa alaihi salam lokacin da aka ce qala ashabu Musa inna la mudrakun za a rufke mu za a kama mu qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi yace a haka ubangiji yana tare da ni kuma zai nuna mu abin da za a yi wannan karfin yaqini yake kawowa saboda Allah ya riga ya gaya masa inni ma'akuma asma'u wa ara fa haba ila fir'auna innahu tada kaga annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata masa cewa ni ina tare da ku ma'iyan nan tunda Allah ya ce ina tare da ku ina tare da ku to shi saka sai san karfin yaqini shi saka gade teku babu kuma abin da za a kuma ga randanar fir'aunan dabtasu ta zo ta amma da aka ce anukan ai shikenan amma kama mu kawai inna la mudrakum mukan ma mu halaka sai ce kalla inna ma hiya rabbi sayahdi kaga karfin yaki ne ya kawo wannan to dan haka karfin yaki ne a cikin zuciyar mutum shine yake sanyawa kaga ya samu natija mai kyau shi ya saka idan ma wa karfin yaki ne san ya daga hannu ya roki ubangiji yana da yaki ne sai ga Allah ya masa amma lokacin da mutum ya daga hannu ya roki ubangiji amma shi kansa ya raba wuta to kaga sai ya sami partial torch ko sai ya samu half current in bai samu ma kwanye bindiga ibana kaga ba za a samu abin da ake bukata ba Allah ka kara mana yaqini mana yace fa min hadha yurafu anna haqiqata al-imani daga nan za a iya fahimtan ashe haqiqanin imani la tahsulu illa bi akhdhi al-kitabi bil quwwati wal jiddi ba a samun sa sai an yi riko da littafin Allah da kyau an dage wajen bin abin da Allah yake so nan ne ake samun yaqini na imani nan ne ake samun haqiqanin imani wa huwa taqwa wannan dan kuma shine taqwa allati taqiya sahibaha min azabillahi ad-dunyawi wal ukhrawi wadda ita ce take karewa bawa daga azabar duniya da kuma azabar lahira wa bi munasabati dhikr al-mithaqi ala bani isra'il bisa munasaban ambatan alqawran da aka riqama bani isra'il yadhkuru al-mithaq al-amadda zai kuma ambaci wani alqawari mai karfi allazi akhadahu Allahu ala jami'i bani adam wanda Allah ya rike wannan alƙawarin daga wajen dukkan ɗan adam ba banu Isra'il kawai ba hatta la taqul al ummatul muslima don kada al umar musulmai su ce innal mithaqa innama akhidha ala bani Isra'il faqat cewa ai alƙawari Allah ya rike shi akan banu Isra'il ne kawai ban la ban huwa ala jami'i bani adam dukkan ɗan adam Allah ya rike alƙawari daga wajen su wa mithaqu bani isra'ila tadhkirun lil awwal alqawran da aka ambata an rika na banu isra'ila ana fadakarwa ne dangane da wancan babban alqawari da Allah subhanahu wa ta'ala ya rika ga yan adam baki daya wa kalimatu shahada allati yaquluha al muslimu kalmar shahada wanda musulmi yake fadanta la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mithaqun shi ma alƙawari ne yuzakkiruhu bil mithaq al awwal da kullu yake tunawa musulmin wancan alƙawarin farkon da Allah ya rika a taro na ƴaƴan adam baki ɗaya wa ila zalika ashara bi qawlihi ta'ala zuwa ga wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala yayi ishara da fadin sa
wa id akada rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون
Allah ta'ala ya ce wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum a lokacin da ubangijinka ya rika daga wajen ƴaƴan adam bani adam ya rike alƙawari a tsatsan su wa ashhadahum kuma Allah ya shaidar musu ala anfusihim Allah ya shaidar musu su karan kansu alastu bi rabbikum ba ni da ubangijinku ba qalu sai suka ce bala haka yake shahidna kuma mun shaida Allah ya rike alƙawarin ƴaƴan Adam ne tun daga tsatson su baki ɗayan su wa ashhadahum ala anfusihim kuma ya sanya su suka zama shaida makawunan su shine ashhadahum ala anfusihim yasa suka yi makan su shaida alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba qalu wala suka ce haka ne shahidna mun shaida ya Allah yayi haka ne an taqulu yawmal qiyama don gudu kada a ranar alkiyama ƴaƴan Adam ku ce inna kunna an hadha gafilin ai mun ba mu san wannan ba in Allah ya kama mutane ba su yi tauhidi ba in Allah ya kama su akan sun yi shirka in Allah ya kama su akan sun saba wa dokokinsa su ce ai mun ba mu san wata doka ba ya Allah to shi yasa tun farko tun daga tsatson su Allah subhanahu wataala ya rike alƙawari akan su aw taqulu kuma dan ko kuma kada ku ce inna ma ashraka aba'una ay ubannunmu ne kawai suka yi shirka min qablu a gaba ne wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kuma wato haula ne da muka fito daga jikinsu da muka zo a bayan su su ne suka kage shirka ba mu ba kuma da suke yi sai suka sanya ya zama dabi'ar mutane dan haka mu kuma da aka haife mu cikin jikanu da tattaba kunni da ƴaƴa mu ma sai mu ga suna yi shikenan muka dan haka su ne masu laifi ba mu ba a fatuhul kuna bima fa'ala al-mubtilun yanzu za a halakar da mu da abinda mabarnata suka yi su ne masu barna ba mu ba kun gane kaga nan to kenan to dan kada a faɗa haka shi yasa Allah ya rike alƙawari a wajen kowa wa kadhalika nufassil ayati wa la'allahum yarji'un kama hakan nan muke rabewa ayoyi daki-daki kuma domin mutane su dawo zuwa ga tafarkin Allah bayanin cikin waɗannan ayoyi ba zai yi a yanzu ba shi yasa ne tarjamata dan Allah subhanahu wataala ya kai rayuwarmu wani mako insha Allah sai mu yi bayani rukunan abin da ya sawwaka wanda muka fahimta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirar da mu hanya madaidaiciya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu a cikin lada wanda muke kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آذيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم ثبت أقدامنا على دينك وهدنا سبيل الرشاد اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي السلام اللهم اجعل الجنة مأوانا ولا تجعل مصيرنا إلى النار واغفر لنا ولآبائنا وإخواننا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ثبت أقدامنا على طاعتك وتب علينا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين